الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna nuna godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato ranar Alhamis ranar biyu ga watan Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1447 ranar kenan take amsa 19 ga watan biyu na miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2026 Allah tabaraka wa ta'ala kaddare mu da dawowa domin ci gaba da gabatar da darasi na tarjuma ko tafsirin alqur'ani mai girma gurgurdan abinda Allah ya so mu karanta gurgurdan abinda Allah ya fahimtar da mu muna cikin sura mai albaraka suratul baqara za mu tashi aya ta 21 a cikin ita wannan sura ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ان شاء الله اكن wannan aya za mu tashi akramakallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
نعم الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا قوم تاني للين يكبوا تام أبنججنكم هلتشنكم الذي خلقكم wannan wanda ya halitta ku wallazina min qablikum ya kuma halicci wa'anda ke gabanin ku iyaye da kakanni la'allakum tattaqun domin ku zama cikin masu jin tsoron saba mashi ko kuma lallai ne ku zama cikin masu jin tsoron saba mai allazi ja'ala lakumul arda firasha shine wanda ya sanya muku wannan kasa wacce kuke takawa ga tanan shimfidadda wasama abinaa yi muku rumfa da waccan sama ga tanan ginanna wa anzala minas samaa'i ma'a kuma yake saukar muku da ruwa daga sama fa akhraj bihi minas samarati ya fitar muku da ƴaƴan itatuwa da ababe na shuke-shuke masu daɗi ni ya fitar muku tare da saukar wannan ruwan rizqan lakum dan ya zamo abinci a gare ku ku ci yadda dabbobinku to dan haka wala taj'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah kishiyoyi gurin bauta wa antum ta'lamuna alhali kuna sani babu wanda ya muku irin waɗannan ni'imomi in ba Allah ba to kada ku sa kishiyoyi gurin bauta mashi Allahu akbar da Allah ya kira mutane yace ya ayyuhan nasu wannan kira ne zuwa ga dukkanin mutane muminai da waɗanda ba muminai ba, musulmi har da waɗanda ba musulmi ba, ‘yan ƙauye da ‘yan birni, maza da mata, duk sun shigo cikin annasu. Malamai suke cewa mafi yawan duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nasu, to za ka ji kira ne ake don a lallashe su, a nuna musu abu mafi fa’ida a wannan rayuwa tasu don su ci moriye shi. To menene mafi fa’ida a rayuwar mutane? Menene abu mafi moruwa ga mutane a dukkanin rayuwarsu? Babu abin da ya kai bauta ma Ubangijinsu. Da haka da Allah ya kira mutane ga baki ɗaya, sai ya faɗi musu abu mafi fa’idantuwa wanda zai fa’idantar da su, zai fi alkhairi a gare su, shi ne bauta ma Allah. Ubudur rabbakum, ku bauta ma Ubangijinku. Menene bauta ma Ubangiji ne? Bauta ma Ubangiji shi ne kaɗaita Allah da bautar, a yi komi domin neman yardar shi, a yi komi domin ya ce a yi, wannan shi ne bauta ma Allah. Allah zai kalaƙakun sai ya tuna mana waɗansu ababe waɗanda ya yi mana domin ya tabbatar da ya cancanci mu bauta mashin. Daga ciki akwai halitta mu, shi ne ya halitta ku, kalli kuma yadda aka halitta kan, ji hannayenka, ji ƙafafuwanka, ji kanka, ji kunne, dibiyan da kake ji a cikin kunnen, ji ido, dibiyan da kake gani da idan, duka waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ne ya yi maka, ko sisin kwabo baka bada ba. To Allah da ya yi maka waɗannan ni'imomi, ya halitta maka waɗannan gaɓɓai, to shi aka ce ka bauta ma wa shi shi kaɗai, shi aka ce ka bi dokokin shi shi kaɗai. Shin ya cancanta ko bai cancanta ba? Tabbas ya cancanta. Ko da babu nasi, hukumar akali ya tabbatar maka duk wanda ya maka wannan, to ku ya cancanci ka bauta mai. Kalli ida, nike ce muku gani daban kuma ido daban, ji daban kuma kunne daban. Kunne ba shi ne ji ba, domin yau ai ga kurma nan, ga kunnuwan fala-fala amma bai ji, ko ba kunne ne wajen kurma? Ga su fala-fala, kai a ce ma kurma ne bai ji, ashe jin daban. An fahimci wannan ko? Kuma sau da yawa nake baku wannan labari, da yawa kake ganin wani mutum ana kwala mai kira, Malam Zaidu, Malam Zaidu, ina, har na gaba da shi sai ya ji ana kira ya ce Malam Zaidu ana kiranka baya, sannan ya waigo. Kaga kiran ya wuce shi har ya je wajen na gaban shi, amma shi bai ji ba, bai da kunnuwa ne a lokacin? Akwai kunnuwa, Allah bai kawo jin ba. Sau da yawa za a ga waɗansu ababe, musamman ganin jinjirin wata, har yara ƙanana sai su gani, mata sai su gani, limamin unguwa sai ya kasa ganin shi. Ai ta kwana da ka ana daga idanka wajen kukarce, to ɗan yi ƙasa kaɗan sai tun wancan reshe da ya arewa, ba a gan shi ba yana ban gan shi ba, haka ne ko ba haka ba? Amma yaro ƙarami sai ya gani, mace sai ta daga ido ta gani, bai da idan ne? Akwai idan, Allah ne bai kawo ganin ba. An fahimci wannan ko? Wani abu kusa da kai na nesa sai ya hango ya ce gashi nan, gashi nan, gashi nan, za ka taka da ƙafar kana yana ina, ka ta ƙwaƙwale ido, haka akwai idan. Amma me? Allah bai kawo ganin ba. To ma'ana dai duk abin da ka gani a daidai lokacin da ka gan shi ne Allah ya kawo ganin, duk abin da ka ji a daidai sanda ka ji shi ne Allah ya kawo jin. To Ubangijin da ya maka waɗannan abubuwa, ya makala maka a cikin jikin kake amfani da su, yanzu ƙaddara maganan nan da kake da harshenka, inda sai ka sa batir ne sannan kake iya wannan magana, kana tsammanin yanzu batirin da ya kai nawa? Anya da dubin ba zama kurame ba? Da mun bebance wannan ganin da kake, ƙaddara wani batir ake sawa wanda ake sayowa a wani kamfani daga Amerika, sannan da ka sa batir sai ka gani, in batir ɗinka ya shan ya janye hika sai ka makamce, anya yanzu da makafin sun zamo nawa? Wallahi da ba mu kirguwa. To kalli yadda Allah ya hore maka waɗannan. To Ubangijin da ya ma wannan fani'imomi bila adadin ƴan kaɗan kenan, daga cikin ni'imomin kullun inna Allah ya halice ka in kai aka ce ka zo ka halice kanka yanda Allah ya halice ka wallahi baka iyawa kullun nakan yi muku wannan magana yau da za a cire ma kunnuwanka a baka kunnuwanka a hannunka a ce canza musu guri a cikin jikinka inna za su fi maka kyau fiye da inna Allah ya ajiye maka kunnuwan yi tunani cikin zuciyarka ina za ka makala kunne a jiki ya fi maka kyau fiye da inna Allah ya ajiye maka shi ba ka da gurin na ce ka ɗora shi kan kafaɗo mana ƙaddara kunne a kan kafaɗa yaya zai maka kyau ba zai yi kyau ba to ka ɗan gusa da shi sama ka ɗan can wajen kai ƙarshen kai irin kunnen ɓera ka sanya shi daidai nan gurin kaga za ka yi kyau ba za ka yi kyau ba inna kunnen nan yake a ƙaddara babu shi a gurin yaya za ka yi kyau ba za ka yi ba ashe kenan Allah ya halice ka cikin mafi kyawun halitta yace laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun halitta yanda in kai aka ce ka halice kanka baka iya halita kanka da kyau irin yanda Allah ya halice ka ashe ko tunda haka ne baka iya zabar ma kanka hanyar rayuwa fiye da wacce Allah ya zabar maka saboda haka ka bi abinda Allah ya ce kurun shine zaman ka lafiya bayan halitta ku kuma ya tuna muku kuma shine fa wallazina min qablikum kuma ya halicci waɗanda ke gabaninku iyaye da kakanni kenan shi ya halicci babanka ya halicci innarka ya halicci kakanninka na bangarorin biyu duka da kakannin kakanni duk shi ya baka su duk shi ya maka su to ku bi dokokin wanda ya muku wa'innan ni'imomi wanda ya samar da ku ta irin wannan kyakkyawar hanya ta irin wannan kyakkyawan tsari wanda ba mai iyawa sai shi la'allakum tattaqu ta haka ne za ku kare kanku daga fadawa cikin masifa duniya ku da lahira ku in ko ba ku yi haka ba to tabbas za ku jefa kanku cikin tasku cikin dana sani cikin masifu duniya da lahira ba za ku samu takawa ba ma'ana ba za ku samu kariya ba daga kowane irin bala'i matukar ba ku yi wannan ba ba wannan kadai ya mana na halitta ba allazi ja'ala lakumul arda firasha shine kuma wanda ya sanya muku wannan kasa ga ta nan shimfidadda ka hawo mota ka cika tanki da mai kai ta gudu har man kai kare baka taba kore iyakar kasa ba a ce an zo iyakar kasa haka ga rayuwarka ba za ka kore ta ba ka gina rijiya ka gina rami kai ta haka har rayuwarka ta kare baka taba kure kaurin ita kasar kace ka kure iyakar kaurin ta har ka mutu to Allah ne ya shimfida muku ita ya ajiye muku ita kuka zo kuka kakkasa kuka kama filaye can fegi na ne can gona ta ce ko baka ka halitta kasar ba nan ka tada ita an gani ko to ubangijin da ya muku wannan ni'ima ya halitta muku wannan kasar to ku ji tsoron saba mishi ku bi dokokin shi ya cancanta ko bai cancanta ba ya cancanta kai har nake cewa wai kadara ba mu labari da Allah wai da wani sinadari da me aka hada ka samar da kasa ne ba ni labari da me amma dai Allah ne ya halice ta ita kasar to sanda zai halice ta da me aka gauraya da wani sinadari aka samar da kasa ko ma waje daya yi mana wata kasa ba kasar Allah ba muka da me zaka hada kai irin ta baka iyawa Allah sai ya samu maka da ita ga ta nan bila adadin kayi gida kayi gona kayi tafiya a kai kayi kasuwa a kai kayi kamfani a kai duk akan ta to kuma wannan da ya maka wannan bai cancanci ya baka doka ka bi ba ya cancanta Allahu akbar gatana was-samaa binaa kuma ya gina muku sama kalli sama yanda ya mana rumfa da ita in ka ganta a garinku in ka je makautanku ma haka za ka ganta yanda ka ganta a Katsina in ka je Kano ma haka za ka ganta in ka tafi Maiduguri haka take in ka tafi Port Harcourt ita ce dai yanda ka san ita ce take bin ka baka taba zuwa wani guri a ce babu sama gurin gatanan ko baka taba ganin wani gimshiki da ya tokare ta baka taba ganin kuma wani guri ta kode wani guri ta danyi jaka-jaka haka ƙasa-ƙasa, wani guri kuma ta danyi sama-sama. Ko kana ganin wannan? Baka gani, to duk dan ku ji daɗin rayuwa. Allah ya mana wannan malulluɓi, yayi mana wannan rumfa. Shin yanda ya mana wannan, ya cancanci ya bamu doka mu bi ko bai cancanta ba? Ya cancanta. Banda wannan, wa anzala minas sama'i ma'a, kuma yake saukar muku da ruwa daga sama. Jibin da ake saukar da ruwa. Komai yanda kuka yi ga buƙatar ruwa, yanda kuka yi shuka take da buƙatar ruwa, ta so mai yaushi, da za a ce a yi 50-50, ku ku yi hadarin a saukar muku da ruwa. Za mu iya yin hadarin mutanen garin nan? Ba ma iyawa. Hadarin sai an mana. To a yi hadarin, a koro hadarin ya zo ya tsaya kan gonakinku, a ce to ku saukar da ruwa. Yaya? Nan ma za mu iya saukar da ruwa? Wallahi ba ma iyawa. Aikin shi ne yi mana hadarin ya saukar da ruwa. Ruwan ya jika muna ƙasa, an gani ko? Fa akhraja bihi minas samarati, kuma in aka jika ƙasar sai Allah ya fitar muna da tsirrai da saukar wannan ruwa. Fitar da tsirran ma ba ma iyawa. A yi mana ruwan, mu je a yi huɗar shanu ko a yi huɗar tantan, mu je da irin masara, gero, dawa, shinkafa, duk mu shuka mu tattake kuyya-kuyya. Mu dawo gari mai kwanciyarmu. Da za a ce hakan ta faru, sai a ce to ku zo da kai da matanka da ‘ya’yanka ku yi aikin gayya, ku zo ku fito da tushe ɗaya tal na tushen masar da ka shuka a gonarka. Tushe ɗaya tal ku tsaga ƙasa ya fito. Za mu iya? Ko ɗaya, sai an tsaga an fitar mana. Da za ta fito ɗin, a ce to ku ja kara ɗaya ya yi tsawo ya yi gaba-gaba. Duk sauran za a yi. Da kai da matanka da ‘ya’yanka da ‘yan ungoku, za ku iya? Ba kwa iyawa. In ta kai tafin da kai a ce to ku zo ku yi goyo ɗaya tal, goyo ɗaya za ku yi, duk sauran za a yi ma. Za ka iya? A ce haga komi kai, kai ci ma zaune ne, ni ma ci ma zaune ne. Komi yi mana ake? Komi yi mana ake Allah min ce mana. Ka ɗan ƙulla ɗan abin da irin masararka tiya biyar tiya goma a bayan keke. Ko bayan mashin, ka tafi ka shuka. In Allah ya kai mu kaka, sai ka nemi haya a kori-kura, sai ka ci ko buhuna, a kawo a tamurginwa ana zuba mu a shago, kuma kana damuna ta ka da mu, ko ta yaya? Ikon Allah, yanzu Ubangijin da ya maka wannan ni'ima ninkin ba ninkin, ko ni ba ka iya ma kanka. Baka halici kanka ba, baka halici ƙasar da kake takawa ba, baka halici ruwan da kake sha ba, baka halici abincin da kake ci, komi ya maka. Shin yanzu wanda ya tsare ma wannan ya cancanci ya baka doka, ka bi dokar nan ko ko bai cancanta ba? Ya cancanta wallahi. Saboda haka zaman mu lafiya, mu bi dokokin Allah. Ya cancanta. Minas samarati, ya'yan itatuwa, shuke-shuken mu. Rizqan lakum, don ya zama abinci a gare muku. Mata'an lakum wa li'an'amikum, jin daɗinku da ku da dabbobinku. Ku cinye ‘ya’yan masarar, ku cinye ‘ya’yan dawar, ku cinye ƙwayoyin shinkafar, ku ba dabbobinku ƙarama min. Ta ci su yi mai, ku surfa ku cire da sab ku ba su, ta ci su yi mai, su ma ku yanka ku cinye. Jin daɗinku. To tunda ko haka ne. Fala taj'alu lillahi andada, kar ku sanya ma Allah kishiya. Wanda dai muku waɗannan ababe, to ku bauta mai shi kadai. Kada ku bauta mai, ku bauta ma wani shi wanda bai yi muku ɗaya daga cikin waɗannan ababe ba. Kada ku kuskura ku sanya ma Allah kishiya. Ku bauta mai shi kadai, ku bi dokokin shi, ku bi umurnin shi. Wa antum ta'lamun alhali, kuma kuna sani. Ba wanda ya muku waɗannan ababe sai Allah. Ku ci arzikin Allah, sannan kuma ku bauta ma wani Allah, kuma Allah ya kyale ku? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Da haka mu gyara, mu nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kurakuranmu, kuma Allah ya ba mu ikon gyara kurakuranmu. ‘Yan uwa mu koma ga Allah gabaki ɗaya. Aya ta gaba Allah ya ce mi.
فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
نعم الله تبارك وتعالى يتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنتم كنا شكا كنا كوكنتو أكن أبند مكسوكر قباوة مو shine alqur'ani wanda muka saukar gaba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna ga kamar ba littafin gaskiya bane kuna ga kamar shi manzon Allah shi ya kirkire shi to ai kuma mutane ne irin shi cikin ku ba akwai larabawa irin shi masu gwanintar larabci to ku taru mana fa atubi suratin min mislihi ku zo da sura daya tal irin sura alqur'ani wad'u shuhada'akum ku kirayi mataimakan ku su taimaka muku su kawo agaji min dunillahi wa inda ba Allah ba in kuntum sadiqina in dai gaskiya kuke fada in dai gaskiya kuke tunanin alqur'ani ba saukakken littafi bane daga Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya kirkire shi kuma ku kirkiro irin shi kaga tahaddi kenan kalubale suka kada suka raya suka buga suka kasa Allah ya ce fa illam tafa'alu to tunda ba ku iya ba tunda kun kasa walan tafa'alu nan gaba har abada ba ku iyawa da haka fatakun nara ku ji tsoron wutar Allah domin duk wanda ya karyata alqur'ani ya karyata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wuta ce makomashi to ku ji tsoron wannan wutar allati waquduha an-nasu wacce mutane ne makamashinta wa'in suka qaryata al-Qur'ani suka qaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har suka mutu a haka to su ne makamashin wuta wal hijara da duwar wadu wa'in da aka babbauta mawa wa'in da aka yi gumaka da su wa'in da an tattale su ne musamman likafirai saboda kafirai to kada ku zama kafirai ya ku bayin Allah Allah ya kyauta Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma al'umma tahaddi ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba da alqur'ani mai girma masu cewa alqur'ani mai girma ba Allah ne ya saukar da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya kirkiro shi ko kuma zuwa ya jo daga wajen wa'ansu yake kwafowa ya zo yana faɗi cewa ga sako daga Allah to Allah ya musu kalubale har ɗai har guri kuma guda uku ko hudu na farko aka ce su zo da kwatankwacin alqur'ani alqur'ani da Allah ya sakaro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ayoyi ko kuma surori 114 sura 114 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul inna jitama'atul insu wal jinnu ala ayi atubi bi misli hadha alqur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'ruhum li ba'rin zahira kace musu wallahi da dukkanin mutanen duniya da dukkanin aljanu za su hadu su hada gwiwa a bisa su zo da kwatankwacin alqur'ani sura 114 din nan wallahi ba sa iya zuwa da kwatankwacin alqur'anin nan ko da sashe zai taimaki sashe masu kudi su kawo kudi masu ilimi su kawo ilimi masu karfin to su kawo karfin to masu hikima da basira kowa ya zo ya gwada abin da zai iya gwadawa a kirkiro wani abu kwatankwacin alqur'ani sura na bin sura 114 ba zai yiwu ba sun jaraba tun a lokacin sun kasa aka yi musu sassauci cikin suratul hud Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am yaquluna fara wai suna cewa alqur'anin nan kirkira ne manzon Allah kai ka kirkire shi sallallahu alaihi wa sallam in haka ne kul ka ce musu fa atubi asharu suwarin mislahu ku zo da surori 10 irin na alqur'ani muftariyatin kirkirarru kuma ku zauna ku kirkiro wada'u marsalatin min dunillah ku kira duk wanda za ku iya kira ka muku agaji wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina inda gaske ne kaga an rage musu 104 aka ci zo da 10 akai kada suka raya suka kasa a gani ko to sai tahaddina uku shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar alqur'anin nan ba daga wajen Allah yake ba to fa atu bi suratin min mithlihi ku zo da sura daya tal irin ta alqur'ani an yafe muku 113 ku ku zo da guda daya kadai irin ta alqur'ani ku kira kuma duk wanda za ku iya kira ya taimaka muku ku kira duk inda ku iya samun agaji daga America ne daga Turai ta yamma ne daga Turai ta gabas daga nahiyar Asia duk a hada a yi taron dangi a kirkiro sura daya irin sura alqur'ani min mislihi irin kwatankwatan alqur'ani in dai da gaske ne alqur'ani na kirkira ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya bashi sura 114 ga ta nan gaban mu muna karantawa to duk duniya a hadu da larabawa da ajamawa kowa da kowa ya kawo dauki ayo sura daya irin ta alqur'ani tun shekara sama da 1000 abubuwa akai wannan tahaddi kuma har yanzu ba a samu an yi ba har yanzu ba a zo da ita ba ko kwance akai da siddi wallahi bas manta suka yi ba sun yi iya kokari tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi sun buga sun kada sun raya har wata kasuwa ke gare su ake kiran ta kasuwar Ukhaza suku Ukhaza kasuwa ce kulta ci riba harshe ta gwanin tallarafci ana zuwa wannan ya zuba wake wannan ya zuba nasar ana ba da lambobin girma to yin nan kasuwa gwanayen larabci suke zuwa gwanayen larabcin nan sun kada sun raya su zo da waɗansu kalmomi na larabci waɗanda suka yi kama da kalmomin alqur'ani amma wallahi ya gagare su in ban manta ba wani daga cikin annabawan ƙarya domin bayar da sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu annabawan ƙarya wanda suka ce su ma annabawa ne ko daga cikinsu akwai wanda ya fi shahara ana ce mashi Musailamatu hakan mai lakabi da Musailamatu al-Kazzabi wato Musailama babban makaryaci daga ina ya samu wannan lakabi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin manzon Allah na raye Musailamatu al-Kazzabi ya zo ziyara Madina ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa manzon Allah ya Muhammad kai mun alƙawari in Allah ya sa ka riga ni rasuwa in gaje ka mana a matsayin annabi kaji jahili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a maganar annabta Allah ne yake badawa ba ni na ba kai na bari ha in ba wani an gane wannan ko wannan magana ba ta yi dadi ba da ya koma kasarsu yankin Yamama sai ya tara mutane ya ce shi ma an yi mai an saukar mai da annabta shi ma yanzu annabi ne tun manzon Allah yana rayi sallallahu alaihi wasallam bal sai ma ya rubuto wasika su kutun ya aiko zuwa Madina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban manta wani abu daga cikin nassin wasikar ba yake cewa min Musailamatu rasulillah kuma salamun alaihi min Musailamatu rasulillah ila Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamun alayka wa man ittaba'aka amma ba'du fa'alam anna Allah tabaraka wa ta'ala qad sharakana fi hadha al-amr lana nisful arad wa lakum nisful arad walakin al-quraish hum la adiluna subhanallah yace wasiqa daga Musailamatu manzan Allah a fada shi zuwa ga Muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzanni bi kenan salamun alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ya Muhammad wa man ittaba'aka da dukkan wanda ya bi ka amma ba'du to bayan haka ada inna Allah tabaraka wa ta'ala qad sharakana fi hadha al-amr Allah ne girma da kuma ya hada mu aiki a cikin wannan al'amari na annabta e gani lana nisiful arde mu an ce mu yi wa'azi a yakin duniya a wani bangare na duniya walakum nisiful arde ko kuma ku yi wa'azi a bangare ɗaya na duniya sai kuma Allah ya ce walakin la quraish qawmun la quraisha mutane ne ba adalai ba ba kwa san gaskiya wannan shine nassin wasiƙar da ya aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan wasiƙa ta iso Madina manzon Allah sai sa aka rubuta amsa aka maida mai ina jin nassin shine bayan abullan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce min Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila musailamatul kazzabi zuwa ga musailama babban makaryaci salamun ala man ittaba'al huda amincin Allah ya tabbata ga dukkan wanda ya bi shiriya a ga shi sai ya ce amincin Allah tabbata a gare ka da mabiyanka shi ko manzo Allah sai ya ce amincin Allah ya tabbata ga dukkan wanda ya bi shiriya amma ba'adu ko bayan wannan an gane wannan ko innal arda lillah kasa dai ta Allah ce yarisu hali man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita ga wanda ya so cikin bayin shi wal aqibatu lil muttaqin karshe kuma mai kyau yana ga masu tsoron Allah ina jan kunnanka muslim ta kaji tsoron Allah Allahu akbar amsar da aka maida mai kenan amma bai daddara ba sai ya ci gaba da tara mabiya inda nake so mu zo musaila mutul kazzabi din nan yayi yunkurin kirkiro wani abu ya ce shi ma ga wahayi an saukar mai na alqur'ani irin nashi ya kalla wa'in surori a cikin alqur'ani mai girma ya canza musu siga shi ma ya ce wahayi ne Allah ya yi mai an saukar mai da alqur'ani nashi na kashin kanki in ban manta ba kaɗan daga cikin surorin ya kalli suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi taradin wa arsala alaihim tayran ababil qarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul aya biyar ko shi ma sai ya zauna sai ya kirkiro wani abu mai kama da wannan sai ya ce alfilu aya daya wa ma adraka mal filu aya biyu la hadha nabun kasirun aya uku wa qurtumun tawilin aya hudu wa uzunani ka'annahuma mirwahatani aya ta biyar ke da Allahu akbar wai yace alfilu giwa wa ma adraka mal filu wai ka san giwa kuwa sai baka san giwa bari ka ji la hadha nabun kasirun tana da dan gajeren bindi wa qurtumun tawilin da dogon karan hanci wa uzunani ka'annahuma mirwahatani da kunnuwa kai ka ce mafici ne shikenan da wannan ko su kansu mabiyan shi suka ce ai wannan ba alqur'ani bane me babbace cike wannan ba alqur'ani bane irin alqur'an da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan kenan ashe haka sun yi yunkuri tun kafin manzon Allah ya bar duniya ake yunkurin ayi wani abu kwatan kwatan alqur'ani bai yiwu ba lokacin da manzon Allah ya fara da'awa tun ana Makka kafiran Makka manya sun gode da da'awar shi har suka yi taro a daru na dawa cewa ya zami da yaran nan ya zo sai kwashe mana yara yake ya zo da abin da ya fi karfin hankalinmu ya ce wa abauta mu Allah kai tsaye kada abauta mu gumaka cikin manyan dattawa Walid ibn Mughira ce kai ku bani lokaci in ji in sami yaran nan mu yi magana da shi mu yi magana ta fahimta ya bar su daru na dawa suna mitin ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na zo gare ka kai danmu ne an haife ka cikin mu ka tashi a cikin mu tunda ka taso kana yaren kirki abin yabo da wannan nema muka yi maka lakabi da Muhammadul Aminu Muhammadu amintacce kai amintaccen mu ne ba mu taɓa tuhumar ka da wata ƙarya ba ba taɓa tuhumar ka da wani laifi ba sannan kuma kai ɗan babban gida ne kai ji kan kusayi ne saboda haka abinda ka zo da shi ɗin nan fa ya damu mutanenmu to shi ne aka natso ne in zo in same ka mu tattaunawa ta fahimta ina so in ji daga bayan ka ka zaɓi ko kuma ka faɗi mana gaskiya wannan abinda kake yi in kana yi ne dan neman girma dan ka samu mulki shi saka kirkiro wannan maganganu naka to kai mana bayani insha Allah mun yi maka alƙawarin zamu sarautar da kai zamu baka babban mukali domin ai gidanku babban gida ne a Makka da ɗaya kenan abu na biyu in kuɗi kake nema kana yin haka ne dan ka tare dukiya to kai mana bayani nayi maka alƙawarin zamu hada ma dukiya sai ka fi kowa kuɗi a Makka amma ka daina wannan da'awa taka abu na uku an ce wai wani wahayi ake saukar ma wai mala'ika ne yake kawo maka wahayi to ka faɗi mana gaskiya in kuma kana jin aljinu suke shafar ka suke zo ma da wani rikitaccen abu kake ganin kamar gaskiya ne to ka faɗi mana gaskiya duk inda ake zuwa a nemo magani zame maka magani ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me yake damun ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka gama yace ya gama manzon Allah bai ce mai komai ba sai ya karanto mishi wasu ayoyi tara daga cikin alqur'ani mai girma ai yana ji sai da kanshi yace kafaka haza ya Muhammad kafaka haza bari haka bari haka ya isa sai ya tashi bai zame ko ina ba sai daro na dawa majalisar kowa ta lokacin ya samu manyan yan majalisu ana jiran dawowar shi ka dawo yace na dawo to da me ka dawo yace kai na je wajen yaron nan na ji waɗansu maganganu daga bakin shi wallahi maganar nan da ya faɗa ba ta yi kama da maganar aljanu ba ta saba maganar mawaka ko ba irin maganar bokaye ba ce abinda yake faɗa ɗin nan larabci ne na fahimci abin da kyau amma abu ne mai kama zuciya abu ne mai daɗin ji ni shawarar da nake badawa wallahi mu kyale yaron nan in abin da ya zo da shi da gaske ne Allah ne ya aiko shi to ci gaban shi ci gaban mu ne domin dan mu ne in kuma ƙarya yake mu Allah Allah bai aiko shi ba to Allah zai mana magane shi shawarar na bada kenan Abu Jahal yace haba haka hidimin Muhammadu take duk wanda suka ido hudu sai ya sihirce shi ya sihirce mara tsoho ko ma waje ɗaya ka zauna subhanallah Allahu akbar to anan muhallin shahid Walid ibn Mughira makin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam makin addinin musulunci ne makin alqur'ani ne har ya mutu amma kun ji irin shaidar da ya ba alqur'ani shaidar da ya ba alqur'ani ya ce alqur'ani ba magana mawaka bace ba magana bokaye bace ya fi karfin magana aljanu kai ya fi karfin mutum ya kirkiro shi ba aikin mutum bane shaida daga bakin makiyi ita ce cikakkiyar shaida haka Walid ibn Mughira yayi alqur'ani wannan shaida ashe haka tun wancan lokaci sun buga sun kada sun raya alqur'ani ya zamo gagar koyo to haka bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karnan duniya sun dinga yunkuri sun dinga yunkuri ya za a ta canza alqur'ani ya za a shigo da wani abu sabo cikin alqur'ani har yanzu wallahi sun kasa kuma har yanzu ba hakura suka yi ba yan shekarun baya shekarar da batoci 50 zuwa 70 ba sun kirkiri wani mutum a kasar India Mirza Ahmad Gulam an kirkire shi malamin addini ne aka farauce shi aka dauke shi aka zo da shi Ingila in lokacin Indian tana karkashin mulkin malakar Ingila kamar yadda mu ma Najeriya muka zo karkashin mulkin malakar Ingila a daidai lokacin ita ma India tana karkashin mulkin Ingila aka wanke kwakwalwar shi aka cusa mai ra'ayi ya ciccanza alqur'ani haka yaje ya cire duk wata ayar ta magana jihadi duk wata ayar ta magana jihadi cikin alqur'ani ya cire ta yace wallahi shi alqur'ani wallahi bai kai labari ba aka yi ta rigima sun yi haka ne su turawan India Ingila saboda sun shiga India sun kashe malaman sun yanka malaman addini amma addinin musulunci ya riga ya ci gaba wannan shine musabbabin mu aka sassanta ita kasar India da Bangladesh cikin kasar India ne Pakistan duk kasar India ne sai aka yanke wajen Pakistan inda ake ga mafi yawa musulmi sun fi yawa nan wajen aka fidda su aka ba su kasar ta kansu aka yanke Bangladesh ita ma akwai musulmi da yawa aka ce su ma an fidda su daga cikin India dan dai a samu kasar India din ta rabu da musulunci to har yanzu akwai yankin Kashmir yanki ne na musulmi har yanzu kuma musulmin da ke India sun fi yawan mutanen Najeriya ana cewa mutanen Najeriya mun kai wutun miliyan 200 ko to musulmi inda ya aya zaka sun fi miliyan 200 Allahu akbar kaga suna nasu Allah na nashi to haka dai al'amarin Allah yake abin da yake so in ce mana anan gurin wallahi alqur'ani saukakke ne daga Allah duk duniya sun kada sun raya arnan duniya sama da shekara dubu suna yunkuri suna kokari su ga sun yi wani abu mai kama da alqur'ani har yanzu ba a yi ba yanzu maganar da nake da ku suna nan suna shiryo ɗansu alqur'anan ana caccanza waɗansu ayoyi da waɗansu abubuwa dai da dama har yanzu yi suke kuma wallahi Allah ba zai ba su nasara ba tunda Allah ya ce fa in lam tafa'alu tunda dai tuntuni tun da can ba ku iya ba walan tafa'alu nan gaba har abada ba ku iyawa wannan kalma lan tana kore aukuwar abu abada har abada ba mai iyawa saboda haka sabar mu Allah ikon shi Allah ya taimake mu alqur'ani kenan Allah ya ce fatakun nar ku ji tsoron wuta Allah ya kuda hannas wace makamashinta wasu ne daga cikin mutane wale hijara da kuma duwar wadu uddat an tattale su ne kurum lil kafir domin kafirai masu kokarin canza alqur'ani Allah ya ce ni akrafu Allah
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
الله أكبر الله تبارك وتعالى باني كما تحدي لكافري ما سلين على القرآن ما سجني كالكراني sai Allah ya koma yana fadin sakamakon muminai waɗanda su kuma suka yarda da alqur'ani suka rungume shi hannu biyu suka yi aiki da abin da ya karantar Allah ya ce wa bashirul ladzina amanu ayyuha masu imani albishir wa amilu salihati masu aiki na kwarai ga kullun imani da aiki na kwarai imani da aiki na kwarai shine yake kaiwa ga tudun mun tsira na sha ce muku kun ga wutar lantarki jar waya ce da bakar waya sai sun haɗu ne haske yake kamawa to haka nan sai an samu imani da aiki na kwarai ake shiga aljanna sai an haɗa imani da aiki na kwarai ake shiga aljanna menene aiki na kwarai ne aiki na kwarai aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aiki na kwarai to menene imanin yin abin da ake yin kuma dan Allah dan neman yardar Allah ba dan a burge wani ba ba dan a samu kuɗi ba ba dan a samu matsayi ba ba dan a samu mukami a an yi ne dan neman yardar Allah to wannan kuma shine aiki na kwarai duk aikin da ya kasance an yi shi ba bisa koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk kenshi bai zama aiki na kwarai ba duk kuma aiki na kwarai komai kenshi da aka inganta shi ko da an yi shi kafa da kafa yanda manzon Allah ya koyar in shi mai aikin nan kuma bai yi dan Allah ba yayi ne dan riya yayi ne dan neman suna yayi ne dan neman girma to nan kuma nan ma ba a dace ba sai hada imani da aiki na kwarai to Allah ka sa mu cikin masu imani masu aiki na kwarai ka sa mu komai domin neman yarda ka ya Allah to ai da suka yi wannan to ai musu albishir anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu lalle suna da gidaddajin aljanna koramun kayan dadi na ta gudana karkashin gidaddajin aljanna kullama riziqu minha min samarati duk sanda aka ciyar da su wani dan ice ko wani abinci na aljanna rizqa aka ciyar da su qalu hadha allazi rizqina min qablu tace ai irin wannan shi aka ciyar da mu dazu abincin aljanna yana da kama da juna akala amma ga dandano kuma ya saba ma juna. Wa utubihi mutashabiha, za a zake musu shi mai kamanni da juna, shi abincin aljanna kenan. Walahum fiha azwajun mutahhara, suna da mata kuma a cikin gidan aljanna tsarkaka, wanda ba ta gulma, ba ta tsigumi, ba ta yi mai gida bakar magana. An gane wannan ko? Yawwa. Wahum fiha khalidun, kuma abin da yafi komai daɗi, suna madawwaman zama cikin aljanna. Allah ka ba mu aljanna. Wancan guri da aka ce ana ciyar da abincin aljanna ne mutashabiha, mai kamanni da juna. Malamai suka ce kamar me? Wasu suka ce yana da kama da juna a wajen kala abincin aljanna, amma a wajen ɗanɗano ya saba ma juna. Wasu kuma suka ce yana da kama da junan nan, yana da kama da abincin da suka saba ci a duniya, domin yana daga cikin ni'ima a baka irin abincin da ka saba ci. An fahimta? Yanzu misali, musulmi cikin kowace ƙabila akwai musulmi, irin abincin da Balarabe yake ci ya ji daɗi, kai kila ba shi ba da abincin da kake ci ka ji daɗi. In ka ci girkin ba India sai ka ji za ka yi amai, haka ne ko? Duk ko musulmi ne. Haka kuma irin abincin da Bature yake ci ya ji daɗi, kila Bahaushe in ya ce ba zai ji daɗin ba. Akwai bambance-bambance a wajen yanayin abincicikanmu. Idan Allah ya kai mu aljannan nan, ba ta Hausawa ba ce kaɗai, ba ta Larabawa ba ce kaɗai, ba ta Indiyawa ba ce kaɗai, ta dukkanin musulmi ne za mu shiga in Allah ya so. Idan muka shiga aka ce an ba mu abinci kuma iri ɗaya, to wani zai ji daɗin abincin ba irin wanda ya saba ba. Suka ce to za a zo mana da abincin aljanna mutashabihan, mai kama da irin abincin da muka saba ci a duniya. Sai dai bambanci wajen daɗi da ingancin shi. Ka saba a nan duniya ka ci tuwo miyar kuka, akwai shi a aljanna. Kun gane wannan ko? Yawwa. Eh, ka shafa tai da dambu duk akwai na aljanna. Akwai shi na aljanna. Sai dai me ya fi na duniya daɗi da inganci. Ba ma a kwatantawa. Ba a kwatantawa. Wata ita aljanna, fiha ma la ainu wa ar, wala uzunu sami'at, wala qatara 'ala al-qalbi qattu. Akwai ni'imomin aljanna wanda ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa jin labari ba, kuma zuciyar mai tunani bai taɓa tuno irinta ba. Allah ka ba mu aljanna. Kullum abin da ake wajen faɗi mana ni'imomin aljanna, to malamai su ne mana kwatanci faɗi ne. Na sha ba ku labarin wani malami a riga ko? Wani malami ya je riga Fulani wa'azi, yana so ya kwaɗaitar da su aljanna. Yana faɗin gidan aljanna akwai tuffa, akwai apple, akwai wa, duk ba su san me yake faɗi ba. Da ya fahimci ba su gane abin da yake nufi ba, sai ya canza ka'idar karatu. Sai ce ku bari ku ji, a cikin gidan aljanna akwai bishiyar kosai, kosai wannan naka, soyayye jajawur. Haka za ta taho rigiza, 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 ta zo gabanka ta tsaya, ta ce tsinkanni in wuce, ka tsinki kosai, ka tsinki kosai, iya tsinkanka. Da ta wuce sai ka ga kogin yaji, mallalalala, kurin kogin yaji ya zo gabanka, ya ce dangwala ni in wuce, ka dangwala ka birkiɗa. Ai nan da nan sai ya kama zukatansu. Tumu ma ɗin kusan irin wannan da ake mana, amma abincin ya wuce haka. Duk abin da za a ce maka ni'imar aljanna ana kwatantawa ne gwargwadon yanda tunaninka zai iya fahimta, amma abin ya wuce nan aljanna sai ka gani. Abin da ya fi komi kuma daɗi gidan aljanna da Allah ya ce wahum fiha khaliduna, suna madawwaman zama ciki. Kaga dawwama cikin ni'ima ya fi ni'imar daɗi. Duk inda ni'ima ta kai ga ni'imtuwa, duk inda daɗi ya kai ga daɗi, aka ce watan wata rana za a kwace, ko watan wata rana za ka bar shi, sai ya zamo ba daɗi ba. An gani ko? Me yasa ita duniya ba ta da daɗi? Ko ka samu, ka tara, ka yi shirin jin daɗin, to ko ba kan lokaci, ba lokacin jin daɗin, sai kuma a wuce. Wata rana aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wane ya tara dukiya, ya tara kaza, ya tara kaza. Manzo Allah ya ce shin ya tara kwanuka da zai zauna ta cin dukiyar? Kace a'a, yace to ashe bai tara komai ba. Bai tara komai ba. an gani ko to aljanna ita ce dawamamma a cewa za a dawama a ciki to yafi komai dadi Allah ya taimake mu Allah ya ce suna da mata azwajin mudahara waɗansu ƴan mata a cikin gidan aljanna tsarkaka sune hurun ayn ƴan matan aljanna mafi kankanta a ba mutum 70,000 mafi kankanta kenan Allahu akbar to wannan mata sukan yawance mana shi ala gafarta malam mu me matsayin mu kiran gidan aljanna an gane wannan ko to baiwar Allah kwantar da hankalinki ga hadisi wanda ummuna Aisha ummuna ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tabe mishi irin wannan tambaya hadisin ya zo cikin littafin Tabarani fi mu'jamul kabir juz'i na 23 shafi na 367 daga ummuna ummu Salama zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat ummu Salama matar annabi sallallahu alaihi wa sallam tace mishi qultu ya rasulullah ya manzon Allah anisa'ud dunya afaralu amul hurul ayn shin matan duniya waɗanda za su shiga aljanna tare da mazajensu su suka fi girman daraja ne koko hurul ayn ƴan matan aljanna an ce za a ba ku ƴan mata gidan aljanna to mu me matsayin mu ne kal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace bal nisa'u ahli dunya afaralu min hurul ayn matan duniya su ne mafifita daraja da daukaka fiye da ƴan matan aljanna an gane wannan ko sun fi su daraja sai ta ce saboda me yace saboda bi salatihinna su matan duniya sun yi sallah wa siyamihinna sun yi azumi wa ibadatuhinna lillah kuma sun yi ibada kala kala don Allah albasu wujuhunna nuran dan haka zan tashi gidan aljanna Allah ya lulluɓe fuskokinsu da wata irin haske wa ajsaduhunna hariran ay musu asin da asin da tafafin alhari ne birul alwani suna da farar kala khurudi siyabi ga koraye suturu sifrul hulli ay musu asin da asin 19 ta arziki da zinariya da azurfa haka za a yi musu gidan aljanna suna cewa mu ne tabbatattu mu muka zauna da ku duniya saboda haka mu muka fi kowace ni'ima ma'ana ashe abinda hadisi yake nuna mana ƴan matan da za a ba mutum gidan aljanna in ya shiga aljanna tare da matan shi na duniya to su kamar kuyangi ne amma dai ta karfan ita ce ta karfan yawa Allah ka tabbatar da mu gidan aljanna da mu da matan mu gabaki daya saboda haka ƴan mata ko ko matan aure ku kwantar da hankalinku ku ne shi wa gabannin hurul ayn a cikin gidan aljanna su ana bada su ne formalities ana matsayin jin daɗi kurin amma ku ne a nan ku ne a can Allah ka taimake mu Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna Allah ka mu kyakkyawar rayuwa alhamdulillah za mu ƙara ko lokaci yayi alhamdulillah Allah ka taimake mu amin malam to ƴan uwa wallahi mu dage mu nemi aljanna babu abin da ya kai daɗi kamar aljanna ko kaiwa ba a yi ba bari a fita an gane kuma yanzu muke da lokacin nema karatun da muke na alqur'ani karatun da muke na hadisan manzon Allah an ce ayi kaza a bar kaza duk fa da mu ake waɗanda suka wuce sun wuce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat waɗanda suka wuce sun wuce sun tafi da ladansu in ma sun yi kurakurai to sun tafi da kurakuransu yanzu muke kan layi su ba dama su dawo su gyara kuskure yanzu mu muke da damar gyara kurakuran tun kafin tamu ta zo to mu yi kokari ka san inda kake da kurakurai ni ma na san inda nake yin nawa haran mama ya san inda yake nashi saboda ka dukkaninmu mu gyara ka gyara naka in gyara nawa ki gyara naki ku gyara naku mu gyara namu mu gudu tare mu tsira tare dukkan mu ba mu asumai bane dukkanin mu ajizai ne dukkanin masu kurakuran ne a wata ɗaya kurun ba ka iya kirga kurakuran da ka tsakanka da mahaliccinka to waɗanda ma ka sani kenan kai kanka ka san abin da kai ba daidai ba ne ba ka iya kirga na wata ɗaya kullum nake ce muku in kana saka ga wani abin mamaki samu littafi wannan exercise wanda ake rubutu An gane wannan ko? In ka same shi sai ka tsaga shi biyu. Bangare ɗaya sai ka ce ko kuma ka fita shafi daban-daban. Wani shafi sai ka ce alkhairi na. Wani shafi sai ka ce kuskure na. An gane wannan ko? Duk sanda aka wuni aka kawo kamar yanzu daga safe zuwa yanzu sai ka zo ka zauna kai makanka hisabi. Ka tuno yau din nan da me nayi da ina naje. Wa'inda ka tabbata alkhairi ne sai ka rubuta shafin alkhairi. Wa'inda kuma ka tabbata kuskure ne sai ka rubuta shafin kuskure. Yau kai haka in zaka kwanta bacci, gobe kai haka in kai sati sai ka dauko kai jimilla a wannan satin alkhairai nawa ne, kuskure nawa ne. In an yi wata sai ka hada da satittukan nan, a wannan watan alkhairi nawa na samu, kuskure nawa na samu. Dan Allah ka jarraba, zaka ba kanka mamaki. Kana ganin ka sahabi din nan ko? Zaka sha mamaki. In ka ga kurakurin da zaka tara da wannan, wallahi sai kai baka kai hisabi, zaka sha mamaki. Tabbatar da cewa kai ashe fa me rai yana tare da kuskure. Dan haka ba abin da ya kamace mu illa mu ta kokarin gyara. Allah ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka ba mu ikon gyara kurakuran mu. Allah ka tabbatar da mu akan abin da shine daidai. Abin makaranta daidai, Allah ka ba mu lada. Wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna. Allah ka sa albarka a rayuwar mu. Allah ka ba mu gidan aljanna. Allah ka ba mu gidan aljanna. Ya Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama. Da mazan mu da matan mu, da ƴaƴan mu da iyayen mu, da jikokin mu da tattabakunnan mu. Ya Allah ka tabbatar da mu gidan aminci gobe kiyama. Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama. Allahumma rabbana atina fusana taqwaha وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فقتلنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نتقبل منا إنك أنت الوهاب الفاتح